dukkan jihohin da godiya su kara tabbatar da Allah madaukakin sarki da ya yi inta mu da rai da lafiya da kuma imani kada kuma ya ara mana dama muka tsara a wannan masallaci mai albarka don gudanar da nasiha wa junanmu a kan abin da ya shafi addininsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rubu da hannun shi mai gabatarwa kada kuma ya buɗe mana zukatanmu mai sauraro mai amfani da kuma ɗauka da kuma aiki da shi don abin da za a faɗa a kan don mai amfani a gare mu duniya da lahira kuma hujja a gare mu duniya da lahira ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci kafin a koma hujja cikin karatu za mu saurari maɗaukakin ne daga al'umma wato Idris Abubakar Idris Abubakar bismillah aya ɗaya biyu daga Al-Qur'ani da za a gaba da shi kada a ce mun ɗauko ruwa na anguwar mu kai shi ya sa ban kira shi ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائعون معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم
Allahu Akbar Allah ka bar da Al-Qur'ani duniya da lafiya Al-Qur'ani babban kulli shi Al-Qur'ani inda kafi iyawa nan kafi da yaya ba kamar littattafan magana jari ba da sauransu in ka dauko littafi inda ka karanta ce ko darija to kai ma ka sha'awa kuma ka sake karanta da lafiya amma shi Qur'ani inda kafi iya kan yawan ta karanta sai kafi jin dadin nan din kuma Allahu Akbar.
Ba ya gundura.
Na'am.
Ba ya
gundura. Ba ya gundura. Malam da yake zaune a gaban mu ba buƙatar da ce wane ne shi. Larabawa suka ce al-ma'arif la yu'arifu al-sahiyya. Shi wanda aka san shi ba sai an sake cewa wane ne shi ba. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da malam ya tattauna da muna da amfani da kuma da bauta a ciki. Malam zai magana akan abin da ya shafi illolin san zuciya. Illolin san zuciya ba wuce ya ce san zuciya ɓacin zuciya san zuciya ɓacin zuciya duk lokacin da san zuciya ce da su kowane irin abu ne fata shi ke walau na duniya balantana kuma na lahira kuma zuciya tana daga cikin sarki a cikin gaban ɗan adam masana ilimin halittar ɗan adam suka ce zuciya ita ce abu na farko daga cikin sassan jiki da yake fara aiki a cikin mutum an zo halittarsa ita za ta fara bugawa kuma ita ce abu na ƙarshe da idan ya daina aiki a jikin mutum to babu magana sa kuma ya kare ko da za ta daina bugawa na saka 15 kura rubutu bita amma zaka yi rasa kunne ya dawo zaka yi rasa ganin ya dawo ko baka mutu ko ka cigaba da rayuwa kai shekara 100 ma amma banda zuciya saboda haka zamu ji tunda manzon Allah ya ce a cikin jikin dan adam akwai wata gaba ko wata koka da in tai kyau gangan jikin yayi kyau in kuma ta baci gangan jikin ma ya baci ko da kuwa akwai ado da kwalliya da zinare da komai a cikin wannan jikin in dai zuciyar ba kyau to sunan sa ba ta ce wannan gangan jikin saboda haka muna roƙon Allah ya roƙo da hannun mallam akan fadan daidai a cikin wannan karatu da kuma masa muwafaka Allah ya ba jama'a doktor a Tijjani lawan gamban wannan tabbatar mu shukura ma'ajura
Allah su kai shi ta cikin Allah su kai shi ta cikin nan
okay
saka shi cikin eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أدب الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمنا قد يو الله مدوك تنسلكي دا إبا مدامان تالواء أولنا بسال الله تنمي البركة adaidai wannan lokaci mai albarka a wannan gari namu na damban gari mai albarka da niyyar tunatar da junanmu abubuwan da dama mun riga mun san su saboda bin umarni na Allah madaukakin sarki da koyi da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam a satin da ya gabata mun gabatar da wata mahadara a unguwar Kogi wadda take takenta shine siratul mustaqim hanya wadda take madaidaiciya mun ga a gurguje yanda ita hanya madaidaiciya take a musulunce yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kanta mun ga kuma wajibcin bin ita wannan siratul mustaqim din mun ga kuma hadarin da yake tattare da ita saboda tana da kofofi masu yawan gaske hanya ce guda daya ana tafiya a cikin ta amma tana da kofofi da yawa wasu ta hannun dama wasu ta hannun hagu kuma bakin kowace kofa daya akwai mai kira yana kira zo ga nan inda addinin yake da ya kama hannunka in kun fita shikenan ka fice a cikin siratul mustaqim in kuma ba kama kaban kai gaba sutila akwai wani in ka daɗa gaba akwai wata kofar akwai wani mai kira saboda haka al-ma'asu man asabahullah wanda duk Allah maɗaukaki zarki ya kiyaye shi shi ne kiyaye to dole akan wannan yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki za mu sake nazari akan bin son zuciya saboda can yi magana a kan bin siratul mustaqim sannan kauce ma siratul mustaqim kuma baya yiwuwa sai in an bi son zuciya musamman idan an fahimci mecece siratul mustaqim din hanyar an riga an gane ta ta bayyana mana ƙararrawa wannan ita ce siratul mustaqim to duk lokacin da ka ga mutum a wajenta to yanzu zuciyarsa ce ta raya masa ya bi abinda zuciyarsa take so kamar yadda mai gabatar da fada ya ce son zuciya bacin zuciya don da an bi ta sai a fice wata kina a cikin siratul mustaqim abinda ake nufi da son zuciya shi ne wata kina mutum ya bi abinda zuciyarsa take so ta sawwala masa addinin musulunci Allah madaukakin sarki a halittar dan adam ya tsara jibillar dan adam ya sa masa zuciya kuma zuciyar sannan a jibillar ta za ta so abu da yawa zai zama wata kenan ba zai yi a ce zuciyar dan adam ba za ta zama tana son wani abu ba ta haka tana da son zuciya tana da son abubuwa kala-kala wasu sun shafi mu'amala wasu sun shafi addini wanda za mu yi tarkizi a kansa shi ne wata kira abubuwa da suka shafi addini idan na mu'amala ne kamar yadda malamai suka fada suka ce saboda kowa yana da zuciyarsa kowa akwai abin da zuciyarsa take so to za mu iya rabuwa akan wato kenan san zuciyarmu don mu haɗu ko kuma mu haɗu akan su zuciyarmu don mu rabu wannan matsala ta shafi mu'amala wanda ya saurari kulubar da muka yi ɗazu a masallaci mun yi bayani ta yadda misali ni ina so in sha mangoro in sai mangoro kai kana son ka sai mangoro da ni da kai abokane ne tare muke kome da kome muka je guri mai mangoro sai ya ce saura kwaya daya kaga kafin mu tafi mun haɗu ittafaqna amma yanzu da muka zo mangoro saura kwaya daya dole ko ni na saya kai ka sai wani abu ko kai ka saya ni na sai wani abu saboda yanzu dole za mu rabu anan amma rabuwar da za mu yi fadon mu haɗu ne kuma don ka sai mun gwaiba na sai mun gwaro sai mu haɗu mu tafi abu tsara ka ce da farko ittafaqna linattalifa yanzu kuma ittalafna linattafika mun rarrabu ne ni na sai wannan kai ka sai wannan saboda mu ci gaba da abin amma in nace dole ni sai shi kai ka ce dole sai shi sai ka ga matsala ta faru amma yanzu da muka rabu na hakura na karbi wannan kai ma ka dauki wannan shikenan sai mu haɗu kuma mu ci gaba da al'amuranmu wannan mu'amala kenan a addinance Allah madaukakin sarki ya sanya son zuciya kala-kala a cikin zuciyar dan adam kuma ba a zargi dan adam saboda zuciyarsa tana riya masa abubuwa da yawa kala-kala ko tana son abubuwa da yawa kala-kala ba amma abin da ake zargin dan adam a kansa shine son zuciyar tasa idan ya biye mata to nan ne inda matsalar take nan ne kuma inda za a samu wato kenan rikijin don haka san zuciyarsa sai ya tara shi ya haɗa shi ya bi abinda wato kenan shari'a take so to yanzu ba za a zargi shi ba ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kutiba libna adam hazzuhu min az-zina kowane ɗan adam Allah ya rubuta masa iyaka nasa rabon na zina wala aina ne ta zina ne idanuwa guda biyu suna yin zina zina kuma annaza kallo shine wato kenan zinan su wal yadu tazni hannu tana yin zina wa zinaha albatash tabawa abinda karanta mata shine wato kenan zinan ta warjilani tazniya ne kafar mutum guda biyu suna yin zina zina huma alkuta in suka taka suka je gurin haram shine da zinansu sai ce amma duk da haka shi ma harshe shi ma da nasa shi kuma ya fada amma duk da haka wayu saddiqu huma alfarju ayukazzibu huma farji shi yake tabbatar da gaskiyar lamarin su ko ya karyata idan farji bai ba duwaye nan su tsira in ya aikata kuma duk sun tabbata haka ne saboda yanzu kenan kaga ba za a zargi mutum akan wani abubuwa ba har sai ya tabbata don haka abinda zuciyar mutum take so ba za a kama shi da laifi ba har sai in ya bi abinda zuciyarsa take so da zarar ya bi abinda zuciyarsa take so shikenan ta yadda za mu fahimci wannan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu imanin ɗaya daga cikinku da zai cika la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jiti bihi babu imanin ɗayanku da zai cika har sai lokacin da san zuciyarsa ya zama yana bin abin da wato kenan nazo da shi saboda haka duk wani abin da yake cikin zuciyarsa kai ya tattara ya ajiye shi yanzu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yake bi to wannan shine cikakken imani da haka ga kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kore san zuciya ba amma ya kore bi mata saboda haka yanzu idan ya zama na kan cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ni shine abinda zan bi haka zan zuciyata dole za ta bi na tare ta a iyakana to wannan aikin lada nake kai ma ka tare ta ka shi ma ya tare ta sa wancan ma ya tare ta don mun dora shi akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to duk san zuciyar mu zai zama daya wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake son al'ummar musulmi ta zama ta genu akan sa tun daga farkon ta har karshen ta inda zamu tabbata akan wannan zamu tafi akan abu daya idan kuma muka tafi akan wannan zai zama wato kenan zamu yi zaman lafiya da ci gaban da duk duniya ba taba yin irin sa ba saboda kowa zai zama wato kenan yana tallafawa dan uwansa a irin hakan da ta dace kuma duk ra'ayin mu wato kenan zai guda daya amma a duk lokacin da san zuciya ya shiga to fa ni zan yi nan kai ma za ka yi can shi ma wancan din can haka zai yi da haka za mu rabu shi kuma rarrabuwa kullum shi ne wata ke da ke kawo matsala malamai suka ce farkon inda matsala ta fara shiga shi ne lokacin da waɗansu 'ya'yan adam suka kafa kansu suke so su ɗora mutane a kan rayuwa irin tasu wadda suke so yadda suke so idan ya zama da kanta su za su riga tsara wa mutane yadda mutane za su rayu to za a samu matsala saboda wanda ya kamata ya dora wa mutane abin da ya kamata su rayu akai dole ya zama yana da sifa guda uku sifar farko shine ya zama ya san kowa da kowa ya san kuma damuwarsa ya san kuma yadda zai warware masa matsalarsa ta yadda ba zai yi kuskure ba daga baya a zo a ce ai da kaza aka yi kaga idan haka dai kuwa ni ba isa tsara wani abun ba kai da kai ba kai saka tsara ba saboda ni din nan zan yi abu sau da yawa wasu ce ba haka ya kamata ba kuma ni da kaina na fahimci ba haka take ba kamata ba ko kuma in aikata abu ni da kaina in gano cewa ba haka ya kamata ba ni istiraki ma kaina to in ni zan gano ka gana cewa abu kaza ba haka yake ba ashe min babu Allah wani ya gane mu kuma kai din ma haka ne to idan mutum zai tsara abu ya zama an ce a nan bai yi ba to kaga ba shi da hakkin ya tsara wa al'umma wato kenan rayuwarta face ya tsora ta akan san zuciyarsa to haka wake da wannan haki sai Allah madaukakin sarki shine yake da wannan ya san kowa da kowa ya san komai da komai ya san damuwar kowa ya san maslahar kowa kuma babu lokacin da Allah madaukakin sarki zai yi wani abu tun daga na mutanen kan mutanen farko har zuwa kan mutanen karshe ya zama yau an gano abinda Allah ya aguri kaza kuskure ne don haka shi kadai yake da hakkin ya zama ya tsora mutane da al'umma wato kenan akan tsari da ya kamata a ce mun tsara akan sa wannan tsari kuma shine wannan tsarin da muke magana shi kadai wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta takuna hawahu tabi'a lima jiti bihi sifa ta biyu shine ya zama shi wanda zai yi wannan tsarin a dora mutane akan sa ya zama shi bai da fa'ida a cikin wannan al'amarin shi ba zai fa'idantu ba domin idan zai fa'idantu tabbas zai karkatar da fa'ida kansa ko kuma ya karkatar da fa'idar kan waninsa yanzu misali a halin da muke ciki domin Najeriya a yau aka ce wannan party ya kafa gwamnati to za ka samu duk abin da suke karkatarwa za su zama sun fifita 'ya'yan nasu idan wa'yancan ma haka ne su ma abin da za su fifita shi ne wato kenan abinda yake yan nasu mu ci gaba da lokacin da suka kafa party su ma abinda za su dora mutane shine ya zama wato kenan sun fifita nasu amma Allah madaukakin sarki babu wanda ba nasa ba aka ce al mar'atu wal waladu nuqdatu dafli insani, da mace da da su ne wato kenan manyan manyan points din da ake samun weakness na dan adam, raunin dan adam. Daka Allah madaukakin sarki dan ya kwantar mana da hankali sai ya nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ce ba shi da da ba shi da ba shi da mata walam ta kullahu sahiba ko ba shi da da walam kullahu waladu walam kullahu walam ta kullahu sahiba. Allah ba shi da da ba shi da kuma wato kenan mace. To tunda ba shi da mata ba shi da da, awa zai tara awa zai tara ni ne zan tara saboda ƴaƴa na na mutu kai ma haka. Don haka duk wanda yake da da ko yake da mata ko yake da mutanen sa, to ba zai iya tsara mutane tsarin rayuwa ba face na son zuciya, domin zai sa tsarin ya zama ya karkata zuwa ga amfanin sa ko kuma amfanin wato kenan ƴaƴayen sa. Allah madaukakin sarki shine yake da cikakken wannan kamala din. Don haka in ba haka ba duk wani tsari da zai zama an kawo sai zama tsari ne na son zuciya. Akan wannan kenan kaga yanzu abinda ake bukata a gare mu shine cewa dawowa kan tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara, shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan sa hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. To irin waɗannan tsarirrika sune tsarin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da su, sune kuma tsarin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni a bi. Ayoyi da yawa a cikin Alkur'ani suna magana cewa kada mu bi son zuciya. Duk lokacin da aka ce mun bi son zuciya, to kamar yadda mai gabatarwa ce son zuciya bacin zuciya, saboda in ka lura ayoyi da yawa da Alkur'ani Allah madaukakin sarki na son zuciya yana muƙaranan su da halaka ko jahilci ko kuma wani abu makamancin wannan. Dauki misali Allah madaukakin sarki na cewa walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sai ce walan ne ta bata hawa'uhum bada lajjaka min al-ilmi malaka min Allah min waliyin wala nasir. Kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake ce masa da yahud da nasara ba za ta yadda da kai ba, ba sai ba yadda da kai sai in ka bi addinin su, in ka kuskura ka bi su bayan abin da yazo maka na ilimi, to fa ba mai ceton ka, babu kuma wata kenan mai agaza maka. Kenan yanzu san zuciya yana daukan mutum ya jefa shi wani kwazazzaban da babu wanda zai iya fitar da shi. Malaka min Allah min wali wala nasir, malaka min Allah min wali wala nasir. Sannan a wata aya Allah madaukakin sarki yana cewa walan atata alladhina utul kitaba wala bi kulli ayatin mattaba'u qiblatan wama anta mattaba'u qiblatan wama anta bitabin qiblatan wama ba'dhum bitabin qiblat ba'd, sai ce wala inna tabata ahwa'uhum mim ba'di ma ja'aka min al-ilmi, sai ce innaka idhan min az-zalimin. Yanzu anan Allah madaukakin sarki yana tahziri a annabin sa sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ya musu ba za su yadda da shi ba sai dai in ya bi su, bin su kuma ya sai ya ajiye abin da ya zo masa na ilimi. Idan ko ya haka nan Allah madaukakin sarki to tabbas ya zama wato kiran azzalimi. Kenan yanzu an faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana din ba shi ake nufi ba hukuncin a kanmu ne. Yanzu mu ne za mu zama azzaliman a daidai lokacin da muka zama muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hashahu Allah ya kiyaye shi ba zai bi ahlul kitabi ba, amma mu zamu iya bin su. To idan ko muka bi su za su kai mu wato kenan wani kwazazzaban da Allah ya ce mu mun zama azzalimai. Su kuma azzalimai Allah ya kutunta su da kafirun, kafiruna hum azzalimuna. Sannan azzalimai su ne kuma ɗan wuta. To saboda haka idan muka lura a nan Allah ya yi muƙaranan wannan ayar da zalunci, ma'ana san zuciya zalunci ne, zalunci kuma aka ce az-zulmu la yadumu inda madamara. Az-zulmu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace az-zulmu zulmatun yawmal qiyama, duhu zalunci wato ke asalin duhu ne ranar tashin alkiyama. duk wanda ya shiga harka ta zalici wato kenan ya shiga cikin wato kenan harka ta ta duhun da ba zai iya fita ba ranan tashi alkiyama zai iya fitar da kansa ba a cikin wata aya Allah madaukakin zai kira cewa anzala ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi haka ne ya Muhammad mu sauka maka da littafi saukar wannan littafi ya sauka da asalin gaskiya ya ce gaskiya shi ne ba son zuciya kansa kuma wannan littafi yana gaskata littafin da suka zo kafin sa sannan Allah madaukakin sarki ya bashi saitara akan saunan littafin dan haka yanzu umurnin da aka maka akan wannan shine fahkum bainahu bima anzalallahu ko kai hukunci a tsakanin su da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-ilmi haka ne kada ka kuskura ka bi abinda zuciyarsu take so gabarin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar maka na ilimi domin idan ka bi hukuncin da ya faru a bayan can wato kenan zai iya dawowa ya sauka a kanka kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hukunci akan wane ne ko wala tattabi ahwa amma da aka min al-ilmi sai ce me likulli ja'alna minkum shari'atan wa minhajan mun ba ku shari'a mun ba ku kuma manhaji na bin wannan shari'ar da za a dora wannan shari'ar akai wata aya Allah ya ce wa ayyukum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum wa'azirhum ay yaftunuka mahallin shahid adan shine idan mutum ya bi san zuciyarsa Allah madaukakin sarki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunce da gaskiya ya kiyaye su kar su fitine shi kenan bin san zuciya yana daukar mutum ya kai shi cikin fitina yana kai mutum cikin fitina ya je ya baro shi cikin kwazazzaban da ba lalle ne wato kenan ya zama ya iya fita ba idan Allah madaukakin sarki zai ja kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kar ya zama ya bi san zuciya ballantana ta zama ta kai shi cikin fitina to kuma babu aula a ce mu haka Allah madaukakin sarki ya ce kazalika anzalna hukuman arabiyya wannan alqur'ani kenan go kazalika anzalnahu hukuman arabiyyan walani tabata ahwa'uhum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala waqil Allah madaukakin sarki yace mun saka da alqur'ani ne zama hukunci ne ba larabe a larabce kuma karka bi san zuciyarsu idan ka bi san zuciyarsu ba ka da wato kenan a wurin Allah madaukakin sarki baka da majibincin lamari baka da kuma mai tsayar da kai in ka shiga cikin cakwabi malaka min Allah min waliyin wala waqi kenan san zuciya yana wato kenan daukan mutum ya kai cikin halin da ba zai samu wanda zai taimaka masa ba in an ce waq shine wanda zai fitar da mutum an ce wiqaya ko al-wiqaya shine me shamaki tsakaninka da matsala ij'alu bainakum wa bayna Allahi wiqaya ya alladhina amanu taqullaha ay ij'alu bainakum wa bayna azabillahi al-wiqaya ku sanya shamaki wanda zai zama kariya tsakaninku da azaban Allah madaukakin sarki to yanzu kai baka da wanda zai sa kariya tsakaninka da azabar Allah madaukakin sarki don haka bin san zuciya a rayuwa yakan kai mutum zuwa ga wannan yanayi ya zama kwata kwata wato kenan ba za ka samu wanda zai kare ka wato kenan daga wannan lamarin ba to saboda haka idan Allah madaukakin sarki yana togaciya ga ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ko kaga ana taunin tsakwa ba zakwa ake nufi ba aya ake nufi ha aya da aya ake so ta ji tsoro saboda shi san zuciya wato kenan kullun shine ainihin abin da yake lalata lamari don in kaga an bi san zuciya to an kibin wato kenan gaskiyar da ta bayyana don haka Allah madaukakin sarki yake cewa lawta ba alhaqu awahum la fasadat as-samawati wal ardu da Allah zai bi san zuciyar mutane hakika da samai da kasai duka wato kenan sun lalace sun rugurguje sun rugurguje babu abinda zai zauna saboda ainihin zabin da nake so ba haka bane a daidai lokacin da nake so a yi ruwan sama wani yana so a kar a yi ruwan sama saboda gidansa zai rushe ni ko gona ta nake hange a daidai lokacin da wanda yake so ayi dari wanda kuma zafi yake so ayi kansa yake dubawa a daidai lokacin da wani yake so a tafi makaranta wani kuma yake so a tafi hakan nan rayuwar ƴaƴan adam take babu lokacin da wato gidan tunanin mutane da hange su da son zuciyar su wato yake zai tafi ittifaki a lokaci daya da a ce Allah madaukakin sarki ya bar rayuwa ta zama kowa a yi abin da yake so a yi zaman marina kaza in ka je karofi da yanzu ba karofi a garin nan in ka je karofi da kowa yana da karofinsa yana rininsa wanda ya sa gabansa nan wanda ya sa gabansa can wanda kowa yanda ya ga dama a ce haka mutane za su rayu to hakika duniya gaba ɗaya za ta rushe yanzu me yake kawo rikici tsakanin kasashe me yake kawo ne yaƙe-yaƙe da muke gani suna faruwa san zuciya waɗansu suna son sai sun yi saitara a kan waɗansu kuma ta hanyar tsari irin nasu su tilasta wa mutane bin tsari irin nasu wanda tsari kuma su yake favorin ba yana favorin ɗin wanda ake yaƙan ba ne saboda ko sun yadda ko ba su yadda ba dole haka za su tafi don haka wannan shi sa yanzu in wani yaƙe-yaƙe ya ci gaba zai iya affecting duk duniya gaba ɗaya zai kawo yanzu a ce a fara jefa anti-ballistic missiles irin wanda ake tsoronsa wannan ya jefa wanda ya jefa suke da capacity ta bato wal art ko man fi na ko har da abin da yake cikin su me ya kawo wannan san zuciya to saboda haka san zuciya ƴan uwana musulmi lamari ne wanda yake mai girman gaske da kuma muna bukatar mu nazari wato kenan a kansa idan muka yi nazari na ga da san zuciya menene san zuciya da ake ta mana fada wato kenan a kansa menene asalin san zuciya san zuciya baya faruwa sai dai idan akwai wata kadiya tukuna a kasa akwai mas'ala gata a kasa wannan mas'ala din wato kenan akwai ainihin ilimi na zahiri da take a kansa da kuma ilimi na kwakwalwa da muke da notion din da muke da shi akan ita wannan kadiya din idan abinda muke sawara a cikin kwakwalwarmu akan gaskiyar lamarinta ya zama daidai da hakikanin zahiri to wannan shine ake kira sawato kenan ilimi na hakika kuna fahimtar wannan al'amari yanzu misali ga waya idan abin da nake tunani akan wayan nan kuma shine zahiri a cikinta kuma na san da haka to wannan shine yana da ilimi wato kenan akan wannan labarin amma idan abin da nake da ilimi a kansa ba shine hakikanin abin da yake ciki ba amma ni abin da ne yadda kwakwalwata ta bani shine kaza to zai zama wato kenan yanzu ni ba akan ilimi nake ba mun fahimci wannan ba akan ilimi nake ba yanzu ina kan wani abu daban shi wannan wani abu daban din zai zama kashi-kashi ko dai jahilci ko kuma wato kenan shakka idan wato kenan yadda na fahimci abin ne kuma imani da shi ba haka yake a hakikaninsa ba yanzu ni wannan shi da ake kiransa jahilci na jahilci wannan lamarin saboda ni ga abin da nake da akida a kansa kuma wato kenan abin ba haka yake ba na jahilci wannan abin idan kuma ni din ban tabbatar da lamarin ba yanzu ya zama shakka kenan musamman idan shakkan nan ta zama daidai yanda nake ganin haka ne kuma haka nake ganin zai iya yawa ba haka ba kuma an raba wannan abu a tsakiya wanda shi da ake kiransa shakka idan kuma janibin ina ganin haka ne ya fi rinjaye shi ne ake kiransa zato idan kuma janibin ganin ba hakan ba ne ya fi rinjaye shi ne ake kiransa wahamu shi ne ɗimwa kenan shi ne ɗimwa sannan kuma akwai mutumin da yake kaliyan zihini shi ba shi da ra'ayin komai akan wannan sai abin da aka ce masa wannan ana kiransa ummi don haka akwai yanzu akan wannan kadiya akwai ilimi akwai jahilci akwai shakka akwai zato akwai wahami sannan akwai kuma ummi ummi shine wanda yake wata gidan balama wala ga suke ce masa kalle zihi bai da ra'ayi akan lamarin duk abin da aka ce masa ya bi wato ke da shi ya yarda da kan haka a ku dafa mutada zo kun ba da misali kun je ku asaba kun yi aikin ku dika da abokinka kun samu kudi kun tafi Kano ya zo ya sai jaka kuma kai ka dauki kudin ka bayar ka riko jakar ku ka zo da ita kai mata wani dan gyare-gyare ma a jikinta ya je ya ajiye ta bayan sati biyu aka nemi jaka aka rasa aka ga jaka a gurin wani shi dama yana da irin wannan jakar wani daban ya san shi da irin wannan aka zana magana kace jaka ta ce nemo shaida ka zo a matsayin shaida ka zo ka duba kace wannan jakar wane ne saboda kai ka san inda aka samu kudinta ka san kuma lokacin da aka zo aka saya ka san shaidar da kai mata kuma hakika ita din kuma ita ce yanzu kai kake da ilimi ne yakini akan ta amma wanda ya san cewa yana da wata jaka shige irin wani shi wannan mutumi sai ya zo ce ai jakar wani ne saboda dalilansa sun yi kama sun yi waye mai da sauransu yanzu kuma hakika ba ita bace amma kwakwalwarsa da imaninsa shine cewa ita ce to yanzu wannan shine ake kiransa jahilci me yasa ya jahilci hakikanin lamarin al'amarin amma wanda yake shakka ko tasa ce ko ba tasa bane ai kaga shi yana wani layi daban shakkar sa in daidai ne da take da rashin shakkar sa ya zama cikin shakka in shakkar sa ta yi karfi ya zama cikin wato kenan ya zama cikin zato in kuma ta yi rauni ya zama cikin wahami wanda kuma shi kawai jira yake a cewa hukunci ya zanna ta wani ne ya zama shi ne ake kiransa ummi ta haka Allah madaukakin sarki ya ware ilimi ya ware jahilci ya ware kuma wato kenan ummiyanci Allah madaukakin sarki ya aiko fil ummiyina rasulan wato mutanen da suke basu san wato kenan kadiya ba to haka shi yasa wani lokacin Allah madaukakin sarki zai address su din sa cewa ilahukum ilahun wahid amma kuma masu inkari ne amma ce ilahukum ilahun wahid bai kawo ta'kidi ko guda daya ba saboda ya dauke su a matsayin anzalahumullahu bi manzalati khaliyyin zihni amma inda yaga suna da musu sai ya ce wa inna ilahakum lawahid lalle tabbas Allahku wallahi kwara daya ne an kawo mu akadat nawa saboda a cire su daga cikin wannan shakku a kawo su kan wato kenan yake ne saboda wannan matsala da muka yadda haka take in kai transferin dinta a cikin addini mas'aloli na addini da yawa zaka samu wanda suke da ilimin su da ɗan kadan akan kadiyar wa'ansu suna da me jahici saboda yanda suke tsammani ba haka ne a hakika ba mun da ba da misali dangane da ganin wata yanzu abin da muka saba ganin wata shine in mun gani a garin mu mu yadda an ga wata idan ba mu gani ba kowa ya ga wata na duniyar nan ba mu yadda ba tare da sanin cewa watan nan kwaya ɗaya ne a fadin duniyar nan kuma akwai wanda suka damu da matsalar ganin watan nan wanda kafin su ga wata ranar da ake tsamanin ganin wata za su tara malaman addini su tara malaman falaki su tara malaman geology da malamai wanda suke wato kenan da ilimin yanayin lamura sannan za su kawo na'urori wanda suke a zamanance a zo a kafa wannan na'ura a tara wa'annan a tsaya a dubi duniyar nan a kawo telescope ko periscope ko wani abu makamancin wannan don a ga wannan duk wa'annan su zo su duba su ga watan nan ya tabbata ya kama kaga kuma a zahiri ya kama tunda watan kwaya ɗaya ne na duniya zahiri ya kama to yanzu suna da abin da ake kiransa ilmul yaqin akan wannan lamari idan suka fada sun ga wata kaga ba su ce ai a garin ku ba a gani ba a unguwar ku ba su gani ko malamin wani bai gani ba na unguwar ku saboda haka a mafilin jahil zaton ka shine watan nan bai kama ba yanzu kai ka jahilci hakikanin lamarin saboda kana da ra'ayi cewa watan nan bai kama ba shi yasa aka dauke ka haka amma da alal misali kana shakka ne ko kana wato kenan ko kwanto na cikin lamarin sa dauke ka aka kai wato kenan wani layi to yanzu da yawa mutane abinda suke ginuwa akan sa akan matsala wato kinan ta al'amari shine kan wannan dan ba kowa ne ne yake zuwa wato kinan matsayin ilmul yaqin akan lamari ba ballantana ya tabbatar da shi sai ya fita cikin wannan muna bayyana wannan gadiya akan imitar tsari wannan ilmin duniya sai mu dawo da shi kan ilmin addini lokacin da muka dawo da shi kan ilmin addini kowace matsala idan matsala ta taso akan haka ne zamu bincike ta yanzu misali kana son ka koya wa yaro kare ni cewa Allah kwaraɗe ne idan kai amfani da abinda Allah madaukaki sarki ya baka na ilimin alqur'ani kanu karanta da shi tauhidul uluhiyya ya fahimta ka daga shi ka kai shi tauhidul rububiyya ya fahimta ka daga shi ka kai shi tauhidul asma'u was sifat duk ya fahimci wa'annan abubuwan ya zuciyarsa ta tabbata masa cewa Allah kwaraɗe ne yanzu ka kai shi kan ilimi na yaqini amma in ka kasa gansar da shi shi dai ya bi ka ne a matsayinka na kai ubansa ko malamin sa ko wani elder person wanda ya yarda da shi yanzu abinda yaron nan yake akan ilimin tauhidi shine takalidi yana koyi ne da wani yana koyi da wanda ya yarda da shi to haka du mas'ailul diniya suke sai mun tabbatar da yaqini lokacin da gaskiyar labari ta bayyana mana yanzu muke akan wato kene yaqini in ba haka ba abubuwan da muke sai zama wato kenan takalidi muke yi muna koyi ne duk da cewa malamai suka ce imanul muqallid wa in kana inna nasahiyan lakin yakunu asma bi tarkil istidlal imanin mai takalidi koda a gurin mu ya inganta amma yayi laifi da bai kafa dalilin ba saboda ba shine ya gano matsalar da kansa ba gano wasu akai kawai shi da ya yarda da wanda ya gano ne kuma daga cikin matsalar takalidi shine cewa duk inda malamin ya tuntube kai maka ya tuntube a gurin duk inda ya fadi kuma ka fadi kai ma warwas wato kina gurin amma an ka kafa istidlali da kanka wato kenan sai ya zama kan cewa wato kenan in ga wani ya tuntube kai ba za ka tuntube ba wannan shine basirar da imamu na Malik da Abu Hanifa da sauran manyan malamai magabata suka yi kokarin dora mu akan ta cewa duk abinda muka gani na qadiya ta addini mu yi kokari mu istidlali mu tabbatar da ita hakikanin zahirin ta ya zama ba wato kina cikin yuyuyu muke cikin amawa masu bi ba ina dauki kungiya ta ita zambi inda ta tuntube mu fadin tuntube wama ana illa min guzayyati in ga wat gawaitu wa in tarshid guzayyata ashidi ni dan kabilan guzayya ne in sun halaka ni ma na da mu halaka tare da su in sun kawo kan yan hanyar daidai ni ma ina kan daidai tare da su to kaga abinda suke kokarin kauda mu kenan dan haka suka yi mana adalci cewa abinda muka fada in ilimi na zahiri na hakika ya tabbatar da shi a dauka a bishi a inda aka samu mun yi tuntube a gurin dan Allah kar wani sake tuntube a gurin a tsallake a aje a dauki abinda yake wato ke da shine daidai to yanzu akan irin wannan lamarin duk lokacin da yanzu a matsayin mu na ɗaliban ilimi sai ta bayyana mana cewa wannan kaddiya ga yanda take zahiri sai ya zama na kan cewa akan wannan kuma zamu dauki wani ra'ayi kuma na daban to yanzu annan ne san zuciya yake shigowa duk matsalar da ga gaskiyarta an fahimci gaskiyarta amma za a yi karkata zuwa ga wani abu daban kuma a ajiye wannan gaskiyar wannan shine ake kiransa wato kenan san zuciya annan ne kuma sunan san zuciya fitowa hawa Allah da kitabu wala tattabi'ul hawa wala tattabi'ul hawa ko hawa idan ka rubuta hawa ya ne ai ko ba haka ba in ka rubuta shi da wasali a sama duka gaba daya musamman ko kai masa fataha hawa ya shi san zuciya kenan idan ku ka bi san zuciya sai wasalin na fatahar ba zai zauna akan wo ba sai ya dawo kasan wo sai ya zama hawiya da ya zama hawiya kuma abin da yake nufi da hawaye shine salbar doka fado kasa hawa yana nan a san zuciya hawi yana nufin wato har an sabuto an fado kasa ayyo kasa daga qur'ani yake cewa wa man yushrik billahi faka annama kharra minas samai fatakattafahu tayru aw tahawi kaga wasu yayi kasra ko saboda idan mutum ya shirka da Allah aka kwatanta shi da kaman wato kenan ya fado daga sama ta bakwai ne ya subuto ko kuma iska ta kado shi daga can sama din ta yo kasa da shi yanzu daga sama yake fadowa kasa tahawi bihiri fi makanin sahih saboda haka da zaran wato kenan mutum ya tashi daga hawaya abinda zai koma shine hawiya wato kenan kasa zai dan haka faduwa zai daga yan uwana musulmi kamar abinda muhaddaran mu take magana akan sa a dukule shine cewa muna buƙatar wato kenan mu zauna mu nazarin gaskiya a cikin dukkan lamura a rayuwa sai mu bi shi inda duk lamuran mu zamu zama muna bin gaskiya bigaddin nazari an wane ne ya fade ta aka ce wala yutawu alimun fil batili wal haqqu maqbulun wala min jahili ba a da'a a malami a barna gaskiya kuma ko a gurin jahili ne za a karbe ta kenan kaga yanzu duk inda gaskiya ta bayyana min yanzu ni bazan dauki maganar malami na ba in ta saba bazan dauki maganar iyaye ba in ta saba bazan dauki maganar kungiyar mu ba in ta saba bazan dauki yaran mu ba saboda duk wayannan abubuwa da zaran mun dauke harkar yaranci ko kungiyanci ko kuma yan gidanci ko kuma menene dinci duk irin wayannan abubuwan sai ya zama a dalilin su wato kenan a wajen neman daukaka ba za mu iya barin wato kenan abinda wannan lawari da tsari yake a kansa ba mu zo mu bi abin da gaskiya ta tabbatar ba to sai zama wato kenan abin da muke kokari bi sa shine wato kenan san zuciya to san zuciya kuwa in ya tabbata idan muka nazari zuwa ga wannan ayoyi za mu ga cewa wato kenan karshen sa shine wato kenan wulakanci duk wanda ya bi abin da zuciyarsa take so a rayuwa aka ce kullum malam Salu rubutun mutum yana karanta mana cewa man fa ala ma sha'a lage ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ransa take so to zai hadu da kuma abin da ransa ba ta so saboda haka bin san zuciya yana kawo mana matsaloli wato kenan daga ba da yawa daga cikin matsalolin da san zuciya yake kawo mana daga cikin matsalolin da wato kenan san zuciya yake kawo mana mun fada daya cewa Allah ya ce walau tabaka al-haqqu ahwa'un la fasadat as-samawati wal ardh idan Allah madaukakin sarki zai bi san zuciyar mutane to da dalilin san zuciyar mutane da duk sama da kasa wato kenan sun rushe san zuciya yana kawo wato kenan fadewan daraja yanda za mu fahimci wannan a cikin al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa wato da alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu Allah madaukakin sarki ya bashi aya ya bashi mu'jiza ya bashi daraja ya bashi wato karamci ya zama babban malami yana karantar da mutane addini masu tarihi suka ce ba malami kamar sa a duniyar wancan lokacin Allah ya bashi ayoyi amma fan salaka min hasai in silaki gabar wani sai sokal ya zari sai ya batta sai me wata ba hawa ko sai ya bi abinda zuciyarsa wato kenan take so to da ya bi abinda zuciyarsa take so sai Allah ya fita da cewa fakana minal gawin sai zama daga cikin halakakku don haka san zuciya yana sabbaba mutum ya zama ya fada cikin halaka Allah ya ce walau shi na larfanahu biha walakinahu aqlada ilal ard da mun ga dama da mun daukaka shi da wannan ayoyi yanzu ba Allah ne bai ga dama ba fa wannan mushakala ne a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana bayani wato kenan siyakin kalami yakan zo inji malaman balaga yakan zo abi da shi ta yanda ba wato kenan inda bake karkata sai ya wuya zuba ta wurin to wanda kace makaru wa makar Allah Allah baya makirci wayan kuruna yan kurun Allah Allah baya wannan mazabu azagar Allah Allah baya karkatar da zuciyar mutane da haka ne yace walau shi na larfa'anahu biha da mun ga dama da mun dauka kashi ai ma'ana shine yake a dauka kashi da ita san haka sai Allah bai dauka kashi da wannan ayar ba walakinahu akala da ila sai karkata zuwa ga kasa fenuwe wato gidan zuwa kasa don haka san zuciya yakan sa mutun ya zama darajarsa wato gidan tazuba tazuba sannan san zuciya kamar yadda muka faɗa yana abin Allah madaukakin take ya magana dangane da wasu mutane cewa la tudima afalna kalbuhu an zikrina wata ba hawa ko karka bi wanda muka toshe wato gidan zuciyarsu gabarin ambatanmu ba za su fahimci alqur'ani ba me yasa ba mu ne muka rufe zuciyar tasu ba su ne suka ga gaskiyar alqur'ani suka ki wata ba hawa ya bi san zuciyarsa suka bi san zuciyarsu ba su bi alqur'ani ba don haka Allah madaukakin sarki sai sa zuciyarsu ta zama rafkananniya don haka tunda ta zama rafkananniya la tunkiru ma'rufan ba za ta iya wato kenan inkari ba za ta iya wato kenan la tusnau ma'rufan wala tunkiru munkara ba za ta iya itirafin abin alheri ko kuma munkari ba duk abin da aka yi na alkhairi bai dame ta ba na addini ba ta shebi shalle ta ba duk abin da aka yi na sakon Allah ba dauke sarki baya bata mata rai a ji ai komai ma wannan ke ba da nuwan ta me yake kawo wannan bin wato kenan san zuciya don haka Allah madaukakin sarki ya cika mu da san zuciya Imam Ibn al-Battah yana cewa a ƙarshen littafinsa al-Ibana yake cewa a'azana Allahu wa iyyakum jama'a ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da ni da ku min ara'il muqtari'a gabarin bin ra'ayoyi wanda aka kirkiro su wanda suke sun saba ma karantarwa irin ta addinin musulunci sabbin ra'ayoyi da sabbin wato kenan abuwa na addini wanda aka kirkiro su Allah ya kiyashe mu da dukkan wannan wal ahwa al muttaba'a Allah ya kiyashe mu da san zuciyar da mutane wato kenan suke bi ina roƙon Allah madaukakin sarki wal mazahib al mubtadi'a da mazhabobi na mbid'a saboda sun kauce matsari irin wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa inna ahalaha kharaju anil ijtima' saboda masu yin wannan sun fita gabar wato kenan taruwa ila shatati sun tafi zuwa ga wato kenan rarrabuwar kai gaba daya saboda kai ke addu'a Allah madaukakin sarki wato kenan ya kiyashe mu da karshe yake cewa wa iyyakum min al-intima'i ila kulli ismin kalafa ismal islam wa sunna ina muku ka shaidi da karakata zuwa ga duk wani suna na abinda zai bayyana taki kiran mutane akan sa wanda ya saba ma addinin musulunci da kuma sunna da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wato kenan san zuciya wato kenan yakan kai mutane wato kenan yake wadatta Allah madaukakin sarki ya azabtar da mutum kamar yanda Allah yake ta afar aita man ittakaza ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa yanzu wannan ya bi san zuciyarsa dan haka Allah madaukakin sarki sai ya yumke zuciyarsa sai zama zuciyar ba za ta sake fahimtar gaskiya ba amma me yasa ba za ta fahimci gaskiya ba duk abin da kai da shi ba zai fahimta ba shi ya ja da ya bi san zuciyarsa sai Allah ya yimke zuciyar Larabawa suna da karin magana suka ce an sai akaka min asubhi ila zuhur wa min azhur ila al-asr fa in lam yattabi nushaka fa adlilhu kai wasiya da nasiha a dan uwanka daga safi har azhar karka gaji in bai dauka ba kai daga nan har al-asr in bai dauka ba to ka taimaka masa wajen batar da kansa mana sai ka zuba masa ido sai yayi abinda yake so ko to abinda yake son kuma shine wato gidan zai kai shi zuwa ga wahala Allah madaukakin sarki yana azabtar da mai bin san zuciyarsa ta hanyar wato kenan yimke zuciyarsa da kuma wato kenan kunnansa ba zai saurari gaskiya ba sannan zai sanya gishawa wato kenan wani abu yana wanda zai rufe idonsa da zuciyarsa zuciyarsa ba za ta fahimci gaskiya ba idonsa kuma ba tukinan ba zai ganta ba kunnansa ba zai ji ta ba saboda haka ba zai adu wannan kuma punishment daga gurin Allah madaukakin sarki a sakamakon me a sakamakon ya ki bin gaskiya wato kenan ya bi abinda zuciyarsa take so ana ta ce mun lokaci yayi daga ƙarshen ta ce sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya dace yake cewa akwaf ma akafu alaikum dulal amal jama'a abinda nafi jiya muku soro shine dogon buri a rayuwa dogon buri a rayuwa dogon buri a rayuwa sannan sai ce wata ba'ir hawa da kuma bin san zuciya nafi jiya muku tsaron wani akan komai domin duk wanda ya sa dogon buri a rayuwa bai da lokacin da zai yi aikin addini, bashi da lokaci sai ya cimma buri, kuma buri ba a cin masa saboda kullun karuwa yake, kuma kullun ka tsawake. Sannan san zuciya kuma shi kuma duk wanda ya bi san zuciya shi kuma yakan sa mutum ya zama baya karban gaskiya, baya karban gaskiya. To saboda haka a gurguje wanda shi ne abinda wata kenan muhadarar mu ta kunsa, san zuciya mu yi aiki a limace a lokacin da gaskiya ta bayyana mana tana da daci, mu yi hakuri mu bi ta. Wannan shi ne wata kenan maslahar mu a rayuwa, kuma shi ne abinda zai gyara mu. Kuma in mutane innal nasa idza lam yajma'uhum al-haqqu fala budda an yufarriquhum al-batil, idan gaskiya bata tare mutane ba to wallahi kariya ba za ta abin nan su. Saboda haka da duk a ce haka muke kokarin wato kenan bin abin da yake shine daidai kuma shine gaskiya ba tare da wato kenan kaucewa ba, to zaka ga wato kenan sahun mu ya zama guda daya. Yan uwana musulmi, wannan nasiha ne, tunatarwa ne, tunatarwa na amfana mu ne, Allah ya sa mu amfana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan yi tafsir da wuri ba ne.
Kwararru mana daga cikin tarkinsa na ilimi da Allah ya buɗa masa, daga cikin abubuwan da za su amfane mu duniyarmu da lafiyarmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Abinda malam ya tattauna a kai na wato illolin san zuciya, wanda daga cikin matsaloli da suka yi kace-kace da wannan al'umma, wanda ya shiga cikin harkokinmu na addini ya yi dumu-dumu, ya shiga cikin harkokinmu na kasuwanci, mu'amalar yau da gobe, zamantakewa, gidajen aurenmu, mu'amala abokantaka da sauransu. Ko mu ka duba za ka ga cewa sai kaga tasiri na san zuciya a cikinsa, wanda kuma shi wannan san zuciyar shi ya rikita wannan abun ya zama baya gudana kamar yadda ya kamata. Kuma shi yasa kullum muke kuka wayyo 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 ba a tafiya daidai. Saboda me? Saboda tasiri na san zuciya. Kowa damuwarsa shi ana ananiya, kowa kansa, ko gadansa, ko kabilarsa, ko gidansu da sauransu. Waɗannan abubuwan su suka taru suka yi mana yawa, yasa yau rayuwar mulansa ta ina za mu tafa mu ɗan ji dama-dama. Ya ku ɗan uwa, dole ne komin ki komin so abin da ya gyara al'ummar farko shi zai gyara wanda suka biyo baya su. Gyaruwar al'ummar nan ta ƙarshenta yana da alaƙa da abin da ya gyara farkonta. San zuciya kamar yadda yanzu malam ya gabatar yana daga cikin abin da yake koya mai da mutum daga darajarsa na ɗan adam ya koma daraja irin ta dabba, bari ma sai dabbar ma ta bi shi daraja. Saboda mai san zuciya, kuma hatta darajarka ba ma a gurin Allah ba, wallahi a gurin yara ƙanana ma duk shekarun ka in ka sa san zuciya a gabanka sai ta zama ba ka ganin ka daraja a cikin mutane. Ina ga kuma Allah da ya san boyenka da zahirinka, hatta kai ga san zuciya yana sa a ce mutum ya yi shirka da zuciyarsa wa Allah. Allah ya ce afara'aita man takhala ilahahu hawahu, wanda ya riki, ba ka ga mutumin da ya riki san zuciyarsa shi ne Allahnsa ba? San zuciyarka ka mai da shi Allah, dama menene Allah yake yi shi ne yana sa dokoki ka yi ko ka bari. Idan kai da'a shi kenan ta dila, to yanzu kai ba mai ce maka ka yi sai zuciyarka, ba kuma mai ce maka ka bari sai san zuciyarka. Ka kake nan ka mai da san zuciyarka ita take shar'anta maka komai. Za a faɗa komai daɗin gaskiyar nan, komai ingancinta in ba ta dace da san zuciyarka ba za ka ba. To ka ƙirƙi san zuciyarka ita ce Allahnka. Saboda haka a karan kanka kai kake yin shirka da Allah, baka tarsa baka sani ba, kuma ka sani kana yi da. Saboda haka ɗan uwan ba ta tsoron Allah, san zuciya hatta a garin Allah shi ba masa aka in yi masa zuciyarsa bai bata. Ina ga wanda ba annabi ba. San zuciya abu ne mummunan gaske, yana da kyau mu yi kokari mu ga cewa mun bi wannan karatun ta hanyar babbaka shi wajen aikatawa. shine ribar zaman mu a wannan gurin shine ribar numfashin da Allah ya bar mu da shi muka kawo yau muka kawo wannan lokacin muka zauna a wannan gurin ko muka saurari wannan karatu matsawar bane aiki da abin da muka ji a nan ba wallahi abin bai mu bari mu ce shi ba ba amfanin rayuwar mu ta zo wannan lokacin ba amfanin sanin da muka yi dan zai zama hujja ne akan mu dan gobe kiyama to amfanin ilimi Bahaushe yace aiki da shi ni bakin kokarin mu ga cewa mun rage mun gyara ni na san inda nake batawa kai ka san inda kake batawa kowa a karan kansa ya san ina yake da na kasu sai ni bakin kokarin sai ga cewa ya gyara al-aqalli yau ka rage biyu gobe ka rage daya ji bisa da ka rage abin da baka tsammani kuma da kan ka kake cin nasara ba dare ne ko lokaci ne ba Allah ya ba mu ikon ganin gaskiya a yanta da gaskiya ba mu ikon guje mata ya ba mu ikon ganin bata da san zuciya a fili mu gane su kuma Allah ya ba mu ikon guje musu a zamu ba da dama idan akwai masu tambaya ɗaya ko biyu sai su gabatar insha Allah mu da lokaci kafin mu sallame shi sai ya amsa mana za
Assalamu
alaikum wa alaikum
assalam ni tambaya ta shi
ita bayar da ita ce
a unguwarmu
na'am a unguwarku
akwai wani gida
akwai wani gida
idan lokacin sallar da ya yi
in lokacin sallar da ya yi
kuma sun yarda da cewa lallai ga ran da ake yi
sun yarda da cewa ga ranar arfa
washe gari sallar
ita kuma akwai da kayan wuce wai washe gari lallai ya kare na'am
amma ba za su yanka a washe gari ba
na'am
sai a'a CGB
lissafi bai cika ba CGB
to shin ne ba ne da suka ce matsayin san rai ke nan kuma
na to tambayar da yake yi wani gida ne ya sani a unguwar su idan aka hawo rafa yau sun yarda cewa an hawo rafa shi kuma musulunci abin da yace idan an yi rafa yau to gobe a yanka to amma su kuma ba sa yin yankan gobe ba mamaki saboda lissafin su ne bai cika ba amma dai sun yarda da rafa da aka hawo yau su amma ba za su yanka ba sai ci
biyu
to suna azumin arfa ba mamaki kawon da ya azumin arfa kuma ya yadda da arfa to bai yi yanka ba sai ci biyu to malam wannan za mu iya ganin sa matsayin son zuciya ne ko kuma ya abin yake
to bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana daya daga cikin matsalolin da muke wanda ke dan fuskanta mai magana cewa idan mutum ya gano cewa tabbas haka yake yayi aiki da shi shine yayi aiki da ilimi idan kuma a tunaninsa ba haka bane kuma sai ta tabbata haka ne to sai a ce ya jahilci lamarin so sannan idan kuma a shi wani mutum ya sa a gaba ko wata kungiya ya saka a gaba duk inda suka karkata dan zai ana kira su takalidi to saboda haka yanzu waɗannan mutane in sun sani tsakani da Allah haka ya kamata to yanzu sun yi aiki da san zuciyarsu idan kuma ganin su ne ba haka ba tattare da cewa kamar yadda muka yi magana ba za a ga wata ba face akwai kwamiti masu nuna ganin masu kallon wata a cikin su akwai malaman addini akwai malaman falaki akwai malaman sanin na'urori da sauransu za su zo su kafa na'urori malaman addini su zo su leka malaman falaki su zo su leka a tabbatar da cewa an ga kuma zahiri ya tabbata an gani suka ki saboda su san su bai aminin ba yanzu sun koma cikin mai jahilci sun jahilci al'amarin don haka jahilci akan wannan lamarin yakan sa watakila a bisan zuciya yakan sa a bisan zuciya to saboda haka yanzu abinda ya kamata waɗannan mutane su yi shine sai hakuri da watakila bin san zuciya don wani lokaci takalidi na iyaye da kakanni da kakanni da kakanni ne suke a gare ni na ga mutane aboki da aboki ne kuma duk 'yan garin nan ne to ɗaya yana gida ɗaya yana nesa na nesa ya ce na ga wata ga inda ido na gida ce wallahi ban yadda ba eh saboda me adam ban ba gani saboda wannan takalidi din yana ake kira sa taklidul a'ama amma ana illa min guzayyati in ga wat ga waitu wannan tashar guzayyatu arshidi so saboda haka wannan ma yana daga cikin abubuwan da yake da bata lamura kuma ba zai kai mu zuwa ga wato kenan abin nan san zuciya ba taklidi aka ce matsalar taklidi shine duk inda wanda kake taklidi da shi yayi tintibi to kai ba ka yi tintibi abu in ya fadi ka fadi barwas saboda haka sai in kai sa'a wanda kake taklidi da shi shi yana tafiya akan ala basiratin akan ilmi to shi da sai taklidin kai zama wato kenan yana da kyau don haka hadarin taklidi kenan la Allah suna taklidi ne da wasu suna taklidi ne da wasu kida suna koyi da wayansu mutane akan wato kenan wanda ra'ayin da ake tattada shi tun iyaye da kakanni baban ga yanda ya tafi don haka kai dakkofar da ƴaƴansa a dole su ma kuma za su ce tunda mu baban mu akan haka kin wa haka su ma su ma tunda baban mu akan haka akan haka to wannan ma yakan kai mutane zuwa ga san zuciya tunda ai ma sharadi ne sai abin da wato kenan ka gada ba sharadi shine me yake daidai bai kamata a ce ga matsala mu gidanmu mun gaje ta kuma mu tattauna wannan matsalar mu tattauna wannan saboda ai ga ta gado ce matsalar ta gado ya zama jahilci kenan Allah ya kiyaye mu
Assalamu
alaikum. Assalamu
alaikum. Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kwallon
da basu mallaki hankalin kansu ba wannan lokacin akwai ai a ɗabi'ance babu yadda za a yi a ce duk gaba ɗaya su zama manya dole akwai yara dole akwai yara don haka ma akwai abin da ake kira sigarin sahaba ƙananan ƙananan sahabai akwai manya-manyan sahabai lokacin da za a je yakin Badar akwai wanda za su zo su ce mu ma shi an ji yaƙi da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya kalle shi ya ce kai wannan bai isa zuwa yaƙi ba a mai da shi gida wannan bai ce wallahi tallahi sai naje sai a ce an bar shi sadaka akwai wanda ya ce aka ce wane ya je shi aka ce kare ya je shi ya ce wallahi wane ina kai da shi a kokuwa aka ce a zo a yi kokuwar a gani aka yi kokuwa ya tandara shi aka ce kai ma shi gama tafi yaƙi sadaka akwai yara a cikin sahabbai irinsu Abdullahi ibn Abbas irinsu Abdullahi ibn Umar irinsu Abdullahi ibn Amr ibn al-As duka wa'annan Abdullahi duk yara ne don kowa da babansa a cikin musulunci Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai Amr ibn al-As babansa ne Abdullahi ibn Umar akwai sayyidina Umar babansa ne kaga dansa ne duk da cewa tsakanin su shi bai fi shekara 14 ba amma dai dansa ne yawa Abdullahi ibn Abbas dan gidan Abbas ne Abbas ibn Abdul Muttalib yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yara a cikin sahabbai akwai manya don haka ma suke cewa a cikin malaman hadisi riwayatul sigar ba a karbar riwayar hadisi na yaro a cikin sahabbai har sai in ya balaga kuma ya bada shaidar hadisin to sai a karba amma in yana yaro ya bada wato kenan cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ba za a karba ba amma in ya kiyaye wannan abun ana yake cewa muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kana dai da tadishi fi safa muna cin abinci da sai Annabi sallallahu alaihi wasallam hannuna yace ya gulam ya kai yaro samillaha wa kul bi yamini wa kul mimma yalika kaga yaro da ɗan karami kaman wannan yaro haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina mamansa ta kawo shi tace duka maka aiki ana zubi malik da muke magana a kansa to saboda akwai yara akwai manya
ƙarƙashin wannan zalla ya ware wata makaranta ne tun musamman yi karanta ga wa'annan al'ummar koko a masallacin su
a ka san a lokacin babu formal school irin namu ne yanzu zamani yana tafiya kowane zamani yana zuwa da tsarinsa saboda haka a lokacin babu formal makaranta wanda ake amna illa iyaka shi yana zanar da mutane a cikin masallaci ya karantar da hadisai ya karantar da alkur'ani ko kuma ka zo kai da shi ya koya maka haka ake tafiya ko kuma in ya koya maka kai kuma ka je ka koyar wa wani kamar misali wannan ne suna wannan sahabi karamin sahabi nan da suka zo da su da jama'a su ya zo shi ya koyi karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kai ka je ka rika musu sallah yaro na da shekara bakwai ya zama shi ne limamin garin su fito na musu na wannan sahabi a'a ba ma'azu yana da girma ba abin nan ranin sunan wannan yaro yace yaje an yi imama ko mice anta amiruhu yaje shi soda ko in kullu sai fito bakin hanya in ya ga mutane sun tafi daga Madina sai ya zaza daga ina kuke Madina yau wace aya aka saukar sai ku koya masa yau zaka yana gida kullu sai zama ya karbi limancin wato kina na mutanen nasa da gaske saboda yafi su yawan karatun alqur'ani saboda haka ne sai yana koya wa kowa yana kuma koyar da su a cikin masallaci kamar yadda muke haka ne in yazo in ya karanta aya to duk sun su dauke dake zakira ta su a lokacin bata da damargo a cikin ta yawa to masha Allah to ban da shiru
akan magana dangane da magana kan kallon wata
ne kallon wata eh
to ba abin mutane in sun gani su yada a yadda ba yadda ba a yi ba bayan mun ba yadda ba kuma sai na musu bitu da gulle nan ce suwa da suke gaba da zaca waliye kenan bai wani yayyana
an faga ne abin da kake nufi
ma'ana in kace kaga wata bayan ba a yadda ba kuma sai a dinga cewa kai wali ne
in gila ce ke nan
wani kuma Allah zai kiri shi a kan
yi zai jefa
na fita na wannan
zai jefa ba isi zai kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasadu la tataziru inna afwan daibatin to saboda haka izgilanci duk abin da shafi addini karka izgilanci in ma baka yadda baka ji akan baka yadda ba shikenan yawa amma zai iya kai mutun za da matsala na alaikum assalamu alaikum
eh malam ina son karin bayani ne akan ayat da ke a cikin suratul maida
sunan ma'ida wa'anihukum bainahum bima anzala Allah ko kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar me abin da Allah ya saukar shine alqur'ani wala tatabi ahwa'ahum ko karka bi abin da ransu take so saboda yana ne farkon ayar ne kan a tunan bayan ayar ai tana magana akan wa ani kun bana ma anzala Allah ko ko wala tatabi ahwa wa zan ayyatunka an ba da ma anzala Allah ilek ko yawa yanzu wannan ayar akan wa take magana ahlul kitabi haka ne to ahlul kitabi wani lokaci suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan da wasu kadiya kamar yanda mushrikai suka zo masa wato kenan da wata kadiya su kafa masa wato kenan wasu sharuɗa wanda in ya bi wannan sharaɗin to shikenan za su yi da su bi shi ka gane ai suka ce aminu wajhan nahari wa kuru akhirahu da farko ku je ku ce wa mutane kun yi imani ko wata aya huda ma sun yi imani wai huda ma sun yi imani kai wannan addini na ci gaba yana ci a gaba yana ci gaba da kuma cikin su makircin su dan magar ba sai ta kai ni na fita addini bane ce kai ni ma na fita sai a ce to wayannan tunda suka fita cikin addini akwai addini matsala cikin addini sun gane da yake sirra da ilimi daka sai su ruda mutane ka gane wani lokaci kuma sai su zo su kawo sharuda su ce kaza 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 to duk abin da za su kawo don annabi sallallahu alaihi wasallam yadda da sharadin wai za su yi imani to in sun yi bi su akan haka yanzu shine annabi shine aka saukar musu da littafi su kai sun samu littafi ne suna karantawa su ba annaba bane so su za su yi detecting ahum yaqsimuna rahmat rabbika kamar yadda mutanen makka suka ce me yasa ba a saukar da alqur'anin nan a asib bin wa'il ko kuma wani daga cikin manyan mutanen makka ba ko sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbika su ma suna son da wani sharuɗan su suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi sannan sai su bi shi Allah ce musu a ka kiyaye su an ce ka kiyaye su so daga ahli kitabi kullu tsakaninka da su shine kiyaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ya ce wani mutanen ka kiyaye su in ba ka kiyaye su ba yaftinuka an ba da ma anzalallahu ilayk za su fitine ka ga barin wani abin da Allah madaukakin sarki ya in ba sa maka shakku ta nan ba za su sa maka shakku ta nan in ba sa ka rikice ta nan ba za su sa ka rikice ta nan don haka daya tsakaninka da su daya biyu ne ko dai su zo su bi abin da kai kake da shi ko kuma su tafi musu yawa shikenan haka ya kamata ya zama kai in ko zaka sassauta ka bi nasu kadan don su zo su bi naka kadan to za a samu matsala za su fitine ka akan wasu matsalan da mas'alolin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka to in kai hakan nan kuma sai ya zama san zuciya ya shirke da yawa ya fita to alhamdulillah alhamdulillah
Allah saka da alkhairi mana abin da yake guda biyu ne na farko akwai godiya da godiya daga bakin wato mai anguwar anguwar yana kusa kuma